وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اينا معلمي دا ينقوى الماجرين نباكي دا يا اينا منا فاتن الخير الى بكم الله سبحانه وتعالى يتنجيم نباكي دا يا اي من دكان داموا يسري مدك دكان فتنو يفتد مدك شكنس abun guje an ce minti 35 nake da su. To insha Allah ina fatan in takaita abin da zan gabatar a ciki, sai dai zai zama abin da zan gabatar zai zama ya fi kama da isharat, wato hannunka mai sanda fiye da tsayawa a ce za a yi bayanai waɗanda suke masu tsawo, ko kuma a ce a ba kowane ɓangare haƙƙinsa. Abin da aka ce a tattauna a kansa illolin da COVID-19 ta yi wa makarantun islamiyu da kuma hanyoyin warware su ko kuma hanyoyin magance su, na kasa abin da zan yi magana a kai insha Allah ta'ala gida biyar. Abu na farko shi ne yar gabatarwa takaitacciya matuka a game da fitinu da kuma musibu. Abu na biyu shi ne ɗabi'ar annoba a mahangatan musulunci. Abu na uku takaitaccen tarihin yadda makarantun islamiyu dama suka kafin zuwan ita wannan cuta ko wannan annoba da ake kiranta da COVID-19. Abu na hudu, wani irin ta'addanci ko kuma wace irin matsala ce wannan cuta ko wannan annoba ta haifar ma da makarantun islamiyu. Abu na biyar insha Allah ta'ala shawarwari a game da hanyoyin da idan aka bi su to da izinin Allah za a tsallake ko da bayan ciwon ya gushe, ko kuma idan Allah ya sa an iya dawowa makarantun ba tare da ciwon ya tafi ba gabaci da Allah wanda kuke sake taimake mu. Abu na farko kamar yadda na ce gabatarwa a game da fitinu da kuma musibu a mahangatan musulunci, Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam kuma ya kaddara zai jarabe shi, domin ita kanta rayuwa ta sama jarabawa ce. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarabe. Saboda al hayatu wal mamatu dukkaninsu da rayuwa da mutuwa jarabawa. Wa nabluukum bishari wal khairi fitna wa ilayna turja'un, kuma za mu jarrabe ku, za mu gwada ku, za mu fitine ku, wani zubin mu jarrabe ku da sharri, wani zubin kuma mu jarrabe ku da alkhairi, kuma ga baki dai duk an gama wajen mu za ku da. Saboda haka fitina a rayuwar musulmi ba baƙuwar ababa ce. Mai hikima yana cewa jubilat ala kadri wa anta turiduha safwan min al'alami wal aqdari wa mukallifu al'ayami ridda qiba'iha mutaqallibu fi al'ami jadwatanani, wannan rayuwa an halice ta ne domin jarabawa, rayuwa ce mara daɗi. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, al-imam al-hasan al-basri yace ne kabida mashaqqat, Allah ya halice dan adam akan domin ya zo ya gogon baya da wahalhalin rayuwa. Saboda haka fitina ba baƙuwar ababa ce a rayuwar musulmi. Abu na biyu, ɗan uwa, tun da mun yarda Allah madaukakin sarki ya sanya fitina ta zama wata aba da ya halice ta tare da ɗan adam, ashe hiya min aqdari, tana ɗaya daga cikin ƙaddarorin Allah madaukakin sarki. Kamar yadda muka sani ƙaddara na da hukunnai guda huɗu, Allah madaukakin sarki ya san abu kafin ya faru, Allah ya rubuta kafin ya faru, Allah madaukakin sarki ya halarci abin kafin faruwarsa, sannan Allah shi ya gida mu faruwarsa. Babu wani abu da zai faru a duniya face Allah madaukakin sarki ya san shi, ya rubuta shi, shi ya halarci shi, sannan kuma shi ya ga damar ya faru, kuma zai faru ne yadda ya ga dama. A ƙarƙashin haka dukkaninmu muna da cikakken sani a game da cewa ɗaya ne daga cikin rukunnan imani na addininmu shi ne imani da ƙaddara. Idan Allah madaukakin sarki ya hukunta faruwar wani abu, ana wajibi ne mutum ya yarda da shi, wajibi ne ya ga cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci wannan abu, ya san zai faru. Iyaka Allah madaukakin sarki ƙaddarorinsa suna da sababba, sannan ƙaddarorinsa suna da hikimomi. Allah baya yin abu babu hikima, wannan aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a. sabanin aqida ahlus sunna wal jamaa sune wadanda suke ganin ababe za su iya faruwa kafida amma aqida ahlus sunna ita ce dukkan wata kaddara da Allah madaukakin sarki ya kaddara to akwai sababinta sannan kuma akwai hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya samar da wannan abu wanda ya kunta shi a matsayin kaddara kuma zai faru da dan adam wajibin musulmi ne da wannan wannan mu tunatar da junanmu kuma mu ci gaba da tunatar da junanmu akan wannan ban sani imani da kaddara yana da samara mutumin da ya yi imani da kaddara to abubuwa na akwai fa'idoji da zai samu alal aqalli cikin fa'idojin shine lokacin da wani abu zai faru a gare ka ba za ka rikice ba ba za ka fita hayyacinka ba ba za ka rasa hankalinka ba ba za ka rasa nutsuwarka ba zuciyarka ba za ta rika fatawa ba jininka ba zai hau ba don ka san wani abu ne da ubangijin da ya halicce ka shi ya kaddara maka kuma ya kaddara wannan abun da hikima hikiman nan ko ya nuna maka ita ka ganta ba zo ba ko kuma ya bar maka ta sai wannan babbar fa'ida ce wanda a waɗannan abubuwan da suka faru kusan mun rasa wannan mun rasa wannan ko kuma yin karanci a cikinmu shi yasa aka firgita firgita da asali bai kamata a yi ta wannan abu na biyu abu na uku a addininmu na musulunci annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fil amthal إذا أحب الله امرأة الكلام وأن الله يفجر باوة يقول سجر باوة أكون يصني أن باوة نشعر سيوة أن سوء فقوي بسوء سيوة أن سوء فقوي بسوء يبتل المرء على حتى بدينه أنا يما تسجر باوة نبوة ودن الدين الشعر إن كارك الدين لكو سجر باوة لا تهدي ذاته وتكيل الشيء صحيح يظهر على من إسلامية إلا إساء malaman islamiya da zama suna cin al'amsar shi yasa har yanzu su lamba su bata fito ba ai an fahimci lamba watakila shi yasa wallahu a'lam Allah shi yasa sanin haka wannan ita ce shi yasa malaman mutum a wancan lokacin suka ɗauki jarabawa da fitina a matsayin wani abu ne mai muhimmanci littafanmu na sunna kowane littafi da duba akwai kitabul fitna sai kitabul fitan fitina mun sani tana da ma'anoni a ma'anga ta Qur'ani da ma'anga ta sunna an laƙali tana da ma'anoni da sun fice ta yin to kowace dai wani abin da zai zama ya dukunsu ma mutum ko ya so ta rayuwarsa ya so ta zuciyarsa ya sa shi rayuwar da yake tsammanin ya ji daɗin ta ba zai ji daɗin ta ko kuma wani abin da yake buƙatar ya samu ba zai same shi dukkan ma'anar fitina na koma zuwa ga wannan cikin waɗannan ma'anonin da Al-Qur'ani ya ambata da ma'anonin da sunna ta zo da su da kuma sharhin da wasu daga cikin sahabbai ma suka ma fitina ba sa fita daga wannan dunkulalliyar ma'ana wani abin da zai taɓa zuciyar mutum ya sa shi bai ji daɗi ba ya haifar mishi da wani abu da zai fita daga cikin asalin yadda yake tsammanin ya rayuwa mai daɗi wannan wajibi ne mu muna da wannan a cikin zuciyarmu kuma mu ta tuna mu kanmu shi yasa ba da bamba ga bata suke rubuce rubuce akai ba a fi kanni kanni na uku kusan farko farkon sa da bai sun yi rubuce rubuce a gaba da fitin kai wasu sun ware littafai ma ka ci kan akan wannan al-Imamul Ajurri wanda ya rubuce shekara ta 360 ina da littafi da ya rubuce akan al-fitn kafin sa fa Imam Abu al-Arab al-Shamimi yana da kitab al-Mihan ya rasu shekara ta 332 kare kafin al-Azumi ce dukkanin su sun yi rubuce rubuce shi littafin al-Imam Abu al-Arab al-Shamimi kitab al-Mihan shi ya zama ma ya dauko daidaitun malamai da magabata cikin sahabbai yadda fitina ta rika taba rayuwarsu sai da ya kawo tarjama tsakanin sahabi da tabi'i da tabi shi da kafi da ɗaruruwa wajen biyar kuma kowanne da irin kalar fitilar da Allah madaukakin sarki ya masa me fa'idar wannan rubutun ka ɗauka a matsayinka na ɗan baya musulmi ka karanta sai ka fahimci ashe man ashbaha al-laylata bil-bariha ashe abin da ke faruwa yau ya taɓa faruwa jiya, sannan waɗanda ya faru da su a jiya ya suka yi mu'amala da waɗannan fitinan, wanda abin da muka rasa kenan a wannan fitinan da aka jarabe mu da ita ta wannan COVID-19, shi yasa aka shiga tashin hankali kala-kala. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Abu na hudu, ɗabi'ar ɗan adam ita ce mantawa da baya. Idan ya ga wata musiba yanzu sai ya ce ai ba a taɓa yin irin ta ba a duniya, alhali an yi wacce ta ci ta tafi ta. Babban malami al-Imam al-Maqrizi yana da littafin sa da ya rubuta Izatatul Umma da Kashfil Umma, littafi ne da ya rubuta shi akan tarihin umma da aka yi a duniya musamman a ƙasar ta Masar. Ya ambaci nauka musibar yunwa da tashin gauran zabi na farashin kayan masarufi tun daga zamanin Annabi Adam alaihi salam har zuwa zamanin sakanni na tara na hijira. A inda ya kaba da labarai da suke masu tayar da hankali, an kaima an yi musiba a Masar ta yunwa da ya kaima ana cin mutane, mutum zai zo ya samu ɗan uwan shi ya bige shi ya kama ya gan namu yana ci, ba labari bane na ƙarya. An yi a Masar yunwa da ta kaima uwa za ta zo ta kalli ‘ya’yanta kila su uku ne ko su huɗu, ta gan su kusan mutuwa ta kama ɗaya ta yanka ta yayyanko naman ta ba ‘ya’yan uwan shi ta ci, ta ma ta ci. Al-Imam al-Maqrizi dai ya ambaci wannan a cikin littafin Irasatul Umma bi Kashfil Ghumma. A cikin muqaddimar sa yayi wata magana mai muhimmanci, yake cewa san karanta ta da larabci, yace wa'alam anna al-mashru' al-madi la yakunu abadan mawqi'uhu min al-qalbi mawqi' al-mawjud al-hadir fi shay' min al-ashya'. Nabi'a ka sani abin da ya tabbata a rayuwar dan adam ita ce idan wani abu na faruwa yanzu to sai ya manta da abin da ya faru a baya, sai ce ai ba a taɓa yin irin wannan halin da ake ciki ba. Wa in kana al-madi kabiran wal hadir saghiran, ko da cewa abin da ya faru a bayan nan babba ne amma abin da ke faruwa yanzu karami ne. To a tarihin musulunci samun kai a cikin irin wannan yanayin da aka samu kai ba baƙon abu bane, fitina ce, jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu domin ya gaya zani. Abu na biyar shi ne yana da kyau da ittifaƙi a kan cewa wannan annobar fitina ce, ɗaya daga cikin fitinu ne da Allah madaukakin sarki ya jarrabu duniya da ita. Sawa'un in ka huta aka yi kamar yadda likita ma ya faɗi, sawa'un Allah ne da kansa kawai ya jarrabu ta yi fitina ce, kuma tabbas an fitar da darussa masu yawa, kuma kowa na san zai iya makansa ma'auni, domin daga baya kila ya fi cewa ga makin da ya samu shi a kan kansa a gaba da wannan fitinar da ake ciki wadda har yanzu ba a gama fita ko ba a fita daga cikinta ba. Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu a ciki. Abu na shida kuma na ƙarshe a wannan shimfiɗar shi ne kada ka sake fitina ta raba ka da imaninka. Duk fitinar da ake take faruwa to ka yi ƙoƙari ka tsaya tsayin daka ka ga imaninka ka kuɓuta da shi. Suna faɗi tuntuni a cikin karin magana na Larabci kuma na addini, suna cewa kullu shay'in shawal idha salima dinuka wa irduka, kowane abu kingin ne sauran matuƙar addininka ya kuɓuta kuma mutuncinka ya kuɓuta. Kullu al-masa'ib in zallat wa in 'azamat illa al-masa'ib fi din al-fata jalal. Haka annabiyatu shaybani yake ce, shi kowace fitina da za a jarabe ka da ita ko mun kankanta ta kuma ko mun jimmanta to karama ce, matuƙar ba ta addini ba ce. Fitina ta addini wacce ta raba ka da imaninka, ka rabu da imaninka da Allah madaukakin sarki, wannan ita ce fitina, ita ce kuma musiba mafi girma, ita ce azamatul kubra kafin a je lahira. Waɗannan shugabannin guda biyar yana da kyau mu fahimce su ‘yan uwa masu albarka, mu sa su a cikin zukatanmu, mu zama mun zauna tare da su tsawon koda wannan fitina. tunan ba a fata za ta ɗau lokaci mai tsawo ba a san lokacin da za ta tafi ba. Bangare na biyu, ɗabi'ar annoba a mahangar musulunci. Abu na farko, annoba ƙaddara ce. Annoba ƙaddara ce, tunda ɗaya ce daga cikin fitilu. Mun yadda kuma cewa fitina ƙaddara ce. Allah Maɗaukakin Sarki yana jarrabar bayinsa da annoba. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لكي تشمع لما يمقب أتايا شيء أتكين تفسير أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرضة أو مرضتين شباسا جني قوة شكرة سيمن جربيس لشيو وإيكو شيو بيو مرة سيشي مرضة مرتين سيشي مرضتين sai daga cin malaman da shi ne haka ya fadi kaji akwai wannan. Abu na biyu, annoba tana da sababba. Sababban nan ko su kasance sababba ne daga Allah Maɗaukakin Sarki na hikimarsa, ko kuma su kasance asbab ne bashariya ka tafiya ɗan adam shi ya je domin su. Hadisai da yawa ba ku buƙatar sai na jawo muku, suna nan da yawa su yi bayani akan cewa annoba Allah Maɗaukakin Sarki yana jarraba bayinsa da ita a lokacin da suka kauce ma hanyarsa. Waɗanda ba su zama sun tsokano wannan fitinar ba, idan suka jure sai ya zama Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su sakamako mai kyau. Su kuma waɗanda suka tsokano fitinar, in Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake su sun nafa sun faɗaka, shi kenan an haska musu fitila, shi kenan sun ga hanya sai su bi hanya. Idan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi ransu a sakamakon wannan annoba, sai su tafi zuwa ga Allah, Allah Maɗaukakin Sarki ya musu hukuncin da ya fi dacewa da shi. Wannan abu na biyu shi. Abu na uku, duk annoba da aka yi, in mutum ya bibiyi littafai da aka rubuta tarihin annoba, al-Imam as-Subki al-Ibn Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kaji ya rasu a ƙarni na takwas, yana cikin malaman ƙarni, yana cikin al-Ayan as-Samina, yana da littafi akan annoba, kuma shi ma Allah ya jarraba shi a cikin annobai ya rasu. Bayansa wanda ya fi tattaro abubuwa, al-Imam Ibn Hajar a littafinsa wanda kusan wannan lokacin ya fi yaduwa, kowa ya san shi, ɗaliban ilimi suka san shi, Babrul Ma'un fi Fadlil Ta'un, ya kawo tarihin annobobi. To ka'ida duk annobar da idan ka bibiye ta, to za ka ga akan haɗa gwiwa, domin annoba tana da hukunce-hukuncen likitanci, kamar yadda likita yanzu ya zo ya karantar da mu da. Sannan duk annobar da aka yi a duniya tana da hukunce-hukuncen shari'a. Hukunce-hukuncen shari'a su kuma ba wanda ya isa ya yanka su, ba malaman addini ba, haƙƙinsa ne. Sannan duk annoba da aka taɓa yi a duniya a tarihi tana da alaƙa da siyasa. Waɗannan ɓangarorin guda uku ba wata annobar da aka yi ta ba ta shafi waɗannan ba. Ka ɗauki annobar da ta fi kowace shahara a tarihin musulunci, ba ulu ƙaryati amawat, annoba mai sunan asalin annoban ma a ɓa'un shi. Akwai fatawoyi da suka faru a tsakanin sahabbai, akwai abin da ya shafi gwamnati, alal aqalli sai na Umar ya taso ya kawo ziyara ya ga sojojinsa, kuma ya ga gwamnatinsa, domin a daidai lokacin ana ma'arifu al-Yarmouk a biladu sha, ita kuma Amawas ƙauye ne. Idan mutum ya taso daga Madina zai tafi Dimashq, to sai ya tsaya a nan domin ya bi Filistin. Ita kuma Amawas wani ƙauye ne a kusa da Filistin, ko cikin ƙauyukan Filistin. So da aka sayyidina Umar ya zo wani ƙauye kafin kaiwa Amawa, sunan ƙauyen Tab, sai aka ce masa ai ga labarai irin binciken da ake na gwamnati cewa ai akwai annoba a wannan gari. Sai sayyidina Umar ya tsaya, har gwani ya shafi gwamnati, kai tsaye sayyidina Umar da ya yi sa'ala kubara al-muhajirin wal ansar, sai ya tambayi dattawan malamai a cikin wa a cikin mutanen Madina da mutanen Makka fakhsala shi suka yi sabari ashe tun asalin annoba fakhsala shi da sai an yi sabani a kanta so daga waɗannan bangarorin guda uku kuwa ba a taɓa yin annoba waɗannan ba su yi tasiri ba akwai siyasa a annoba in na ce siyasa ina nufin abin da ya shafi kai tsaye shugabanci akwai abin da ya shafi fatuwoyi na malaman addini kai tsaye shari'a ce na akwai kuma fatuwoyi na likitoci waɗanda saboda za a yi riko da su domin a kauce ma duk lokacin da waɗannan ɓangarorin guda uku aka aje gefe ɗaya a cikin waɗannan jaffan guda uku za a samu damuwa wanda yana cin abin da ya faru a ƙasarmu Allah maɗaukakin sarki ya kyauta to wannan dole ne mu sa shi a ranmu sannan abu na huɗu a ƙarshen wannan duk annoba a tarihi da aka yi to tana da lawazim tana da abubuwan da suke tattare da ita haɗe da ita suke sukan zama mata fuka-fukai ita kuma ta zama ita ce a tsakiya waɗannan lawazim ɗin za su iya zama tawajib za su iya zama lawahid ko dai su zama sun gabace ta ko kuma ya zama ita gabace su duk tarihin annoba da aka yi to in ka duba za ka ga akwai dama ita ce annoba ciwo to ciwo na da alaƙa da annoba sannan daga cikin abin da ke da alaƙa da annoba ta ɓarɓare wa tattalin arziki duk a tarihi duk lokacin da aka yi annoba sai tattalin arziki ya ɓarɓare shi yasa waɗanda suka san abin da suke yi daidai lokacin da aka fahimci annoba tsayawa ake cikin shirye-shiryen da za a mata har da abin da ya shafi tattalin arziki ya za a yi a iya tarbar wannan ciwon ba tare da kuma ya rage-raga da rayuwar mutane ta abin da ya shafi tattalin arzikinsu a ƙarƙashin tattalin arziki za a samu ƙarancin abinci daga cikin abin da annoba take haifarwa taɓaɓɓarewar tsaro ko ya zama taɓaɓɓarewar tsaron ta gabaci annobar ko kuma ta biyo baya misali annobar da ta faru a shekara ta 656 a lokacin da ta suka taso daga gabashin duniya wajajen ƙasar China suka zo daular musulunci biladun Iraq مدينة السلام سوك كشي سركي المستعصم لله أبن دي بيوباي شيني دي تبقى مريه وطره وما أنكشي شوغة بانكتا باي أنكشي شوغة بانكتا أنكتكش متعب أبن دي بيوباي شيني النباح gawa wajen ko'ina kadi sakamakon wannan gawa wajen da aka rasa yadda za a yi da su sai suka lalace ba abin ne su ba sai suka haifar da annoba annoban nan kuma sai bata tsaya a biladun Iraq ba ta shiga Masar ta shiga biladun Sham aka yi ta mutuwa waɗannan abubuwan haɗa suke da annoba ba a yin annoba dama sai an sa'u in annoba ta zo akwai taɓaɓɓarewar tattalin arziki akwai taɓaɓɓarewar tsaro sannan ga taɓaɓɓarewar lafiya wanda kuma waɗannan ababen guda uku su ne manzon Allah ta sani ya ce Allah maɗaukakin sarki ya baka su ka zama sarki kai sarki ne a gidanka to wannan akwai to shi yasa shiri ake yi kafin nan wannan bai yarda da haka sannan abu na ƙarshe a wannan ɓangaren abu na biyar tabi'ar annoba a tarihi abin da ya tabbata ta yi kama da ɗan adam halittar ɗan adam Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba to haka annoba ta ce duk in ka bibi tarihi za ka ji an ce ta fara mutum biyu su mutu ana nan sai aka ce kawai sai ka ji an ce ta fara kashe mutum talati ana nan ana nan ko jin da an ce ta dawo kuma ba ta ma kashe kowa to duk an duba haka ta ce kuma mutum ya je ya bi tayi akwai malamai waɗanda suke bincike a wannan zaman su har adadin tarihi suka bibiya suka ce su a tarihi ba su taɓa ganin annobar da ke kwata-kwata da mutane ta wuce wata biyar ba. A ciki akwai malami a wannan zaman yana nan da rai a Dr. Muhammad Rafi' Al-Nahu marubuci ne ɗan ƙasar Lebanon. Fahimtar sa kenan kuma ya kawo hujjoji da dalilai na tarihi da suka tabbatar da haka. Muna iya ɗaukata a matsayin nazariya ko bata zama ka'ida tunda wani abu ne da ya bibiya kuma yake kan bibiya. Wallahu a'lam. Waɗannan ababen su yadda da su ɗan uwa za su sauƙaƙa mana matsaloli da yawa na zuciya da muke ciki. Ɓangare na uku shi ne ya makarantun islamiyyunmu suke kafin korona. Tabbas makarantunmu na islamiyya suna cikin wani yanayi dama kafin zuwan korona. Abu na farko shi ne makarantunmu dai ba na hukumomi ba ne. Kowa ya san wannan, gwamnati ba ta da makarantun islamiyya. Ku tuna da shi. Makarantun islamiyya makarantu ne na ƙungiyoyin addini. Izala tana da makarantun su, Tariqa da ɓangarorinsu suna da makarantun su, sannan masu cin gashin kansu wanda basu can su ma suna da makarantun su. Kaga duk abin da ya zama na hukuma ba dama zai fuskanci ƙalubale da yawa. Abu na farko ce ina jin kunya da wannan kai tsaye kuma zuwa ga siyasar tare. Siyasar koyarwa makarantun dama cin gashin kansu. Abu na biyu yana da alaƙa da na farko, makarantun islamiyyunmu dama tun da ba na gwamnatoci ba ne. In ka je ka ga abin da ake, akwai makarantar islamiyyar da 500 ake ba malami a wata. A wata naira 500 zai zo daga karfe 4 zuwa karfe 6 tun daga Litinin, tun daga Asabar har zuwa Laraba 500 ne albashin shi. Har yanzu akwai masu 1,000, akwai masu 2,000, hawa ban jin zari. Akwai makarantar islamiyya da ke bada 30,000 a wata malamin islamiyya, ko sai da mazhabi sai samu wannan ba. Ko da rakka ne sai samu wannan. Kaga wannan kai tsaye ya shafi tattalin arzikin makarantun dama ga yadda suke. Na uku iyaye, da yawan iyaye dama makarantun islamiyyan ba sun sa su bane a cikin zukatansu, rage musu ake. In ka ga yaro yana zuwa islamiyya ko da dan nazari ne, nazari kuma ba a dadewa, 12 ake tashi. In ya ƙara zuwa firamare kila in ya wuta makaranta a kai karfe 2 a tashi zai iya dawowa gida ya shirya. Haka in ya shiga junior secondary school kila a ce ya kai karfe 2:30 zuwa 3. To da ya kai senior secondary school musamman ɗan science ne, to shi ke an raba shi da Allah. Iyaye ba abin da ya dame su da wannan, zai rika zuwa Asabar da Lahadi. Amma Litinin, Talata, Laraba to kwata-kwata wani ba zai zo ba. In yaron yana da himma da kansa to zai iya kila an tashe su karfe 5 ya gugo da gudu wani zubin da uniform ɗin makarantarsa na boko zai ruga ya zo makarantar islamiyya. Akwai makarantun islamiyyun da suke da list na waɗanda aka ba su dama, 'yan makarantar boko ne. In sun je abinda suka ɗan rage na karsashinsu sai su dawo su karanta shi da gyangyaɗi da jin haushin malamin da yunwa da suke ji a cikin zuciyarsu. Kun ga wannan abin da ya shafi zaman da kewar makarantar da iyaye dama ga yadda take. Na hudu, da yawa da cikin makarantun islamiyyar dama ba su da manhaji, ba a kan manhaji suke tafiya, kawai zuwa ake yi abin da ya tsawaka ne. Wani zubin malamin shi yake kankiro littafin da za a sa, ya ce to ai yana gani akwai wani littafi da ya gan shi a kasuwar saba a kasuwar Zaria yana da kyau, shi zai sa a darasi. Kun ga wannan abin da ya shafi tsarin karatun. Sannan na biyar, makarantun islamiyyun nan wasu daga cikin hukumomi suna da wani kallo da suke musu na musamman, kuma su suna da shirya kansu sun kafin a tafi kurkunan. Abin da yake faruwa da makarantun allo ƴan uwa ba su kaɗai zai ci ba, na san idan barista ya kila a jawaban shi zai gabatar da wasu bayanai don mun tattauna da shi na jin kusan sati ɗaya kenan. Kila ba zan shiga na ɓangaren to akwai wannan dama, akwai hukumomin da suke da tunani na musamman a game da makarantun islamiyya, kila su kawo tsarinsu wanda su suke son a gudanar da shi. To waɗannan ababen guda biyar a kansu korona ta zo ta samu makarantun islamiyya. So da haka dama makarantun islamiyya suna da zaki, suna zuwa kawai shi ke kasi aka kuma fesa musu guba. Ka ga mai rage likita ya ce mana wanda kwamona ta fi cutarwa shi ne wanda dama yana da tsohon ciwo mai kansa, mai diabetes, mai hypertension da sauransu, duk makarantun islamiyya suna da waɗannan cututtuka.